أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا شاهد غاوتان محرم وتعنا آية ajerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1448 muna cikin tafsir al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka Masjid Abdurrahman bin Auf radiyallahu an muna bisa kan suratul Safat sura ta 37 bi ayi 182 karatun mu da ya gabata mun tsaya ne bisa kan aya ta 38 a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 39 fadin Allah madaukaki illa ibadallahi al-mukhlasin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim illa ibadallahi al-mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum fawakah
Allah ta'ala yace illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayin Allah wadanda Allah ya tsarkake su ulaika lahum rizqun ma'lum wadannan suna da arziki sananne fawake na ƴaƴan itace wa hum mukramun kuma su ababan karramawa ne illa ibadallahi al-mukhlasin wannan istisna'i ne kenan wannan togaciya da aka yi an yi togaciya ne daga cikin fadin Allah ta'ala wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun kuma ba za a saka maku da komai ba sai dai da abin da kuka kasance kuna aikatawa sai Allah ya ce sai bayin Allah wanda Allah ya tsarkake su wanda su ne ma'abuta da'a makusantan Allah su wannan Allah ba zai saka masu da mummuna aiki ba sai dai ya saka masu da kyautatawa da kuma kawar da kai game da miyagun ayyukansu kamar yanda wato dalilai da yawa suka tabbatar da cewa bayan Allah na kwarai ranar alkiyama idan sun zo idan akwai kurakurai cikin ayyukansu to Allah ta'ala zai kawar da kai daga kurakuran nan nasu idan akwai wata kyaukyawa a cikin ayyukansu to wannan kyaukyawai Allah ta'ala zai lillimka ta limkin balinki har zuwa 700 fiye da haka ila adhafin kathira dan haka Allah ta'ala yace illa ibadallahi al-mukhlasin to kuma ana karantawa illa ibadallahi al-mukhlasin da fataha galama ko da kasara gare shi a karanta illa ibadallahi al-mukhlasin ay ahlu ta'ati alladhina akhlasahum Allahu ta'ala waja'alahum min khalisin ya sanya su kenan ke bantaccin shi to haka aka karanta kuma da kasara illa ibadallahi al-mukhlasin kenan sai zama sai bayin Allah wadanda suke yin ikhlasi cikin ayyukansu suke yi domin Allah Allah ta'ala ya ce ulaika lahum rizqun ma'lum wayannan suna da arziki wanda yake sananne rizqun ma'lum an fassara shi da fassara biyu akwai wanda suka ce rizqun ma'lum shine aljanna kenan aljanna da karan kanta ita ce rizqun ma'lum akan wannan fassara kenan ulaika lahum rizqun ma'lum wayannan suna da aljanna shine arziki wanda yake sananne wanda Allah ya masa tanadi shine gidan aljanna fasara nabi suka ce rizqun ma'lum shine rizqun fil janna wani arziki da cimaka da aka yi masa tanadin shi cikin aljanna akan wannan fasara kenan sai zaman to rizqun ma'lum kenan arzikin da Allah ya masa tanadi wanda za su ci a gidan aljanna ma'lum wato suka ce abinda ake ni da ma'lum sananne saboda lokutan da ake kawo shi lokutan sahiya sananno ne lokutan marece sananno ne kamar yadda suratul maryam tace wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya a cikin aljanna suna da cimakan su sahe da marece wanda Allah ta'ala ya shirya musu wasu malamai suka ce ma'lum ai ana nihin lokutan da duk suka buƙace shi to za su same shi shine ma'ana ma'lum duk lokacin da suka yi sha'awan wani abu ko suka yi marmarin shi to za su same shi akan lokacin shine rizqun ma'lum Allah ta'ala yace fawake kenan fawake wannan zai zama kamar badal ne akan rizqun ma'lum kenan fawake shine ƴaƴan itace kala kala daban-daban wa hum mukramun kuma sannan su cikin gidan aljannan nan mukramuna ababan karramawa ne da girmamawa. Allah ta'ala zai hore masu yi masa hidima, Allah ta'ala zai hore masu kula da su, komai za a yi musu kuma ana girmama su ana mutunta su babu kaskanci cikin. Wa hum mukramun, sai Allah ta'ala ya ce min
fi jannatin na'im.
Na'am.
Ala sururin mutaqabilin. Yutafu alayhim bika'sin min ma'in. Bayda alazzatin lish-sharibin. La fiha ghawlun wa la hum 'anha yunzafun. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون
في جنات النعيم. الله تعالى yace wannan kayan marmari kala kala daban-daban da kuma girmamawa da mutuntawa da za su haduwa da shi wannan a cikin aljannataini an-na'im wanda suka na ni'ima wanda Allah ya tanadi a gare su ala sururin mutaqabilin suna akan gadaje suna fuskantar juna. Malamai suka ce gidan aljanna ba a ba juna kiyaya, ba wani ba ya juya ma wani baya, don haka Allah ta'ala ya ce mutaqabilin suna fuskantar juna suna akan gadaje, wato gadaje wanda suke na alharma, gadaje waɗanda aka yi da yaqutu, wanda aka yi da zabarjit, wato shine wato duwatsu waɗanda suke masu alharma, duwatsu na girma. To Allah ta'ala ya ce mutaqabilina bayan suna akan waɗannan gadajen kishingide, zama irin na wato rayuwa mai dadi da kuma shiga cikin ni'ima, to kuma suna fuskantar juna suna kallon junansu, gadaje wato suna jujjuyawa da su akan yanda Allah ta'ala ya tsara. Allah ya ce yutafu alaihim bika'sin min ma'i, kuma ana kekkewayawa a gare su da kwab-kwab na giya wanda suke cike da ruwan giya. Ka'as shine kwab wanda aka cika shi da wani abu, duk lokacin da yake cike da abin sha lokacin nan ne ake ce mai ka'as. Yasa suka ce kai tsaye ka'as kadai yana nunin cewa kwab na giya. Ma'in shi kuma wannan wato alma'ul jari, yake cema alma'in kana ruwan da yake gudana mai yawa, wannan shine. Don haka wasu malamai suka fassara ayin cewa giya aljanna tana gudana ne wato kamar yanda koramu na ruwa suke gudana a duniya. Don haka Allah ta'ala ya riga ya hore wannan giya kamar yanda ya sifanta ta anan, kuma ya sifanta ta a wasu ayoyi. Ba giya bace irin ta ɗan giya, a giya ce ta jin daɗi, giya ce ta wato inganta rayuwa. Yasa Allah ta'ala ya ce bayda farasol, haka ita fara ce bes, haka take Hasan al-Basri Allah yi mai rahama ya ce khamrul jannati ashaddu bayadan min al-laban, ya ce giya aljanna ta hinono wari, don haka bayda kamar yadda Allah ta'ala ya ce. Sai Allah ya ce lazzatin lisharibin, kuma mai daɗin sha ga wanda suka sha. Aga yanzu ta giya duniya sai dai a sha saboda an saba, ko a sha kawai saboda sabo, ko kuma saboda a buga kai, ko saboda wasu manuhohi daban, amma ba dai zancen daɗi ba. To sai Allah ta'ala ya nuna ita wannan giya wata irin giya ce wanda aka tanada saboda girmama ɗan aljanna da mutunta ɗan aljanna da daɗa rayuwar ɗan aljanna domin a ƙara masa jin daɗi. In ɗan aljanna ya sha giya ta buga shi ko kuma hankalin shi ya gushe, da aida ya samu tawaya cikin jin daɗi. Shi kuma Allah ya ɗauki alƙawarin cewa in ya sanya ɗan aljanna, aljanna to zai zaje da goma cikin ta babu zancen hitowa, kuma wannan jin daɗin baya yankewa. La maqtu'atin wa la mamnu'a. To kaga in mutum kanshi ya buga sai ya ɗan yi su, to lokacin da baya cikin hayyacin shi lokacin kinan jin daɗin shi ya yanke. Don haka nan wurin Allah ta'ala bai tanada giya aljanna ba don ta zama irin giya duniya, ko kuma ta iya bada hatsarra da matsaloli da cututtuka da wahalhalu da giya duniya take janyawa, ita giya aljanna wato Allah ya tanade ta ne saboda ni'ima, ba saboda bala'i ba ko uquba. Sai sa yace bayda allazzatil lisharibin, kuma mai daɗin sha ce ga waɗanda suka sha. Allah ta'ala yace la fiha ghaulun, babu burkuta ciki cikinta. Walahum anha yunzafun, kuma ba za ta kada masa hankali ba. Ghaul, wannan kalmai na ghaul wato malamai sun fassara shi da fassarori kusan guda bakwai. Akwai wanda suka ce abinda ake nihi da ghaul, la fiha ghaul, ana nihi la fiha ism, babu zunubi ciki. Sai suka ce wannan kamar fadin Allah ta'ala ne kenan, yace la laghun fiha wala ta'asib. To shi ne aka ce la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. fasara nabi akwai wanda suka ce kalmar ghaul abinda take yihi shine la fiha ghaulun la fiha adan wala makruh babu cutarwa cikin ta babu wani abin kyama cikin ta shine ma'anan ghaul kenan duk wani abin da zai cutar ko abin kyama fasara na uku suka ce la fiha ghaulun ana nihin la fiha suda'un babu buga kai a cikin ta ba ta buga kai in an sha wasu ka fassara la fiha ghaulun la fiha suda'u ra'sin babu ciwon kai a cikin ta fasara nabi rasul suka ce la fiha ghaulun abinda ake nihi laysa fiha ma yaghtalul uqul cikin ta babu abinda yake tafiyar da hankali kenan babu abinda ke tafiyar da hankali cikin ta fasara nabi rasul suka ce la fiha ghaulun ana laysa fiha ma yujibul batn babu abinda ke sanya ciwon ciki a ciki wa yuhaddithul asqam wanda yake haihuwar da cututtuka cikin ta babu sa ciwon ciki babu haihuwar da cututtuka idan aka sha Ibn Jarir al-Tabari Allah yi mai rahama Imam al-Mufassirin ya kawo wayannan maganganun daga magabata sahabbai da tabi'ai sai yace wato fassarar da ta inganci shine dukkan wayannan abubuwan da aka zana suna cikin abinda aka kore ma wannan ke da haka cikin ta yace la fiha ghaulun ay la fiha kullu hadhihi al-ashiya'i al-madhkura cikin ta babu dukkanin wayannan abubuwan na matsala wanda aka ambata giya aljanna in an sha ba zulubi ko akwai zulubi ba a rubuta mun mai shan ta zulubi sai dai a ƙara jinjina mashi idan barkwadan kurbawan shi barkwadan da ya dace a ƙara jinjina mashi da kuma ƙara wato ƙara ma kansa ni'ima da jin dadi sannan giya aljanna ba ta burkuta ciki ba kamar burkutu bace wannan aikin burkutu ne ko burkuta ciki sai burkutu giya aljanna ba ta sanya ciwon kai giya aljanna ba ta buga maka kai ta sa kai su giya aljanna ba ta tahiyar da hankalinka ka rude ka dumauce ka dora hitsari bisa titi gaban ɗayanka shi yasa wani daga cikin wato magabata yake cewa giyawar ga ta duniya babu abin da ke cikin ta illa bayan abubuwa guda hudu abin na farko yace shine sa ciwon kai duk dan giya ce kaga kanshi yana yawan yi mai ciwo musamman ma bayan ya sussurbata ya kare sannan tana sanya bawali akwai yawan hitsari ga dan giya tana sanya hitsari shi sa maka ga wani dan giyan ma in ya sha ta tabbuga shi sosai to tun bisa titi yake satin kai shi zai zo bisa titi wani dan giya wai ya sha giya ya ta tul idan tsakiyar kasuwa ya huddo al'auran shi yana hitsari kuma sai yana cewa kai Allah na ruwa sai yana tarawa yana wanke fuskar shi ko shike zai zama ga hitsarin shi amma kuma kallon shi yake Allah ne ke ruwa sai tara hannu kuma ya ce ko wani kuma ya shafa ga fuskar shi da ta giya aljanna duka an kore mata wayannan sannan wato daga cikin abin da giya ta shahara tana yi shine sa amai dan giya kwararre ne wajen amai saboda giya tana sa amai da to duka wayannan bala'o'in da giya take sanyawa na maye da ciwon kai da hitsari da sauransu Allah ta'ala yace giya aljanna babu wannan ciki walahum anha yunzafun aga walahum anha yunzafun ana karanta walahum anha yunzifun yunzafun walahum anha yunzafun yunzafun malamai suka fassara kamar yadda Ibn Abbas ya fassara haka da yawa daga cikin malamai suka ce yunzafun shine ta tahiyar masu da hankali ana ba ta gusar masu da hankulansu shine walahum anha yunzafun Allah ta'ala ya ce wa indahum qasiratu tarf kuma ɗan aljanna suna da mata masu takaita gani ainun masu idanu kyawawa qasiratu tarf sune mata waɗanda suke masu kamun kai ba su kallon wasu mazan da ba mazan su ba sune qasiratu tarf wanda su bakin iya mazan su suke kallo kamar yadda wato magabata suka fassara qasiratu tarf da cewa mace a gidan aljanna za ta ganin cewa ita Allah ya halicce ta irin halittar da kwata-kwata ita ba ta ganin wani abu mai kyau cikin aljanna kawar mijinta wanda aka hada ta da shi da haka za ta dora fada mai ta ce wa izzati rabbi la ara fil jannati ahsana minka alhamdulillahi allazi ja'alani zawjaka wa ja'alaka zawji za ta ce ina rantsuwa da girman ubangijina ni ba ni ganin wani abu cikin aljanna mai kyau sama gare ka komai gidan aljanna ji take bai kai ga mijinta ba mijinta kai take gani dan haka kullum za ta dora fada mai tana ma Allah godiya da Allah ya sanya ka zama kai ne mijinta ita ma ta zama ita ce matarka ku kal qasiratu tarf masu takaice ganin su ga mazan su iya mazan su kawai wannan duk in kaji an faɗi wata sifa mai kyau ta maccen aljanna to so ake ita ma maccen duniya ta yi koyi da wannan sifa ana san mace ita ma ta zama ta takaice ganin ta ga mijinta mijinta kawai ya wadace ta ba ta san kowa sai mijinta amma yanzu wasu ina wasu munafikai abokan suke wa inda hum qasiratu tarfi'in Allah ta'ala sai ya ce ayin ayin kuma malam tafsiri sun fassara shi da cewa su ne waɗanda suke da manyan ido masu kyau wato wasu irin ido ne Allah ya halitta ma matan aljanna wanda in aka wato sifan ta su kawai sai a barka dai sai kaji to shine ayinikin nan haka malamai zaka jo sun ce ana nihin ido ne masu girma masu kaza shi ta sifan ta su Allah ta'ala sai ya ce ka annahunna baydun maknun ka annahunna baydun maknun su waɗannan matan da Allah ya halitta na aljanna kai ka ce kwai ne maknun wanda aka adana aka boye shi aka suturce shi to wannan kwan malamai sun fassara shi da fassarori guda uku fassara na farko su suka ce abinda ake nihi da kwai ana nihin diamond wasu suka ce abinda ake nihi da kwai anan wurin ana nihin kwan jimuna wasu suka ce abinda ake nihi da kwai anan wurin kawai kwai dai wanga wanda aka sani na wato na irin kaji da sauransu amma suka ce ba shi kwan ake nihi ba wannan abinda yake cikin kwan shi sa malamai da suka fassara ayan nan da dama daga cikin musulman manyan malamai da suke tantance fassarori suka ce abinda ake nihi da ka annahunna baydu an sifanta matan aljanna ne da cewa farare ne sol amma hori wanda ya dan bada zuwa ga masara masara to wannan kuma shine mafi kyawun halitta wato suka ce to haka nan ne Allah ta'ala ya sifanta su anan sai ya ce kuma maknun ma'ana maknun masun wanda aka suturce shi kaga wanda suka fassara lu'ulu suka ce lu'ulu ake nihi suka ce lu'ulu lokacin da yake cikin kwamsan shi ba a riga aka fuddo shi ba asal lokacin yahi ya wato da an huddo shi shi to ya samu tangarda amma lokacin da yake cikin kwafsan su to lokacin yake gangariya tsantsan kyawun shi amma ana huddo shi to ya dan rage ko ma yayi wasu kuma sai suka ce maknuna ana nihin wato shi wannan wato abinda yake cikin kwannan lokacin da kwai ya lullube shi yari wanda suka fassara da kwan jumuna sai suka ce maknuna abinda ake nihi wanda jumuna ta lullube shi bata bari ya sha kura ba ko ya sha iska ma'ana dai Allah ta'ala ya sifanta matan aljanna cewa kyawawa ne kuma sannan kamar dai adana su aka yi ba a taba hiddo su ba shine maknuna
fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin
shi shashin su ya fuskanci shashi ya tasa'aluna suna hira suna ta tambayar juna wato inda ka san nan yan giya wanga kurba sai a shiga labarai ko to yi wannan ya aljanna li shi ba hira bace ba irin ta yan giya mara sadiki a hira ce wagga wato irin ta jin dadi da karin ni'ima Allah ta'ala ya ce yan aljanna ya masu wannan ni'imomin to kawai kuma shashin su sai ya fuskanci shashi ya tasa'aluna su dora tambayar juna ana hira ana tuno duniya da al'amuran da suka faru da kwarmaniya da ta faru da irin wato ababe na faduka tashi za a dora tuno wannan fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasa'alun na'am qala fa'ilun minhum Allah ta'ala yace mai fada daga cikin su sai yace inni kana li karim kani na kasance ina da wani aboki to nan karim an fassara shi da fassara guda uku akwai wanda suka ce inni kana li karim ay sahib ina da wani aboki wanda aboki na ne muna tare da shi a duniya amma sai dai shi bai yarda za a tado mutane bayan mutuwa ba wasu kuma suka ce karim nan wani sharik ake ni wato abokin hulɗa na kasuwanci ko na wata haraka yace to shi wannan wani ne wanda ya zama da wani aboki wanda suka dora kasuwanci suka dora mu'amala tare a duniya shi ya yi imani da Allah ya tsare ta Allah ya tsare dokokin Allah shi kuma abokin kullum magardama yake da shi kai yanzu nan kana ganin ya an tashi za a dawo yanzu nan kai kana ganin akwai tashi bayan mutuwa kun mun mutu kai sai a sake tado mu yana izgili yana ganin abin bai yiwa wasu malamai suka ce qarin anan wurin ana nihin shedani shedanin da yake tare da shi ko kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi cewa yana gwamma mutum tare da shedan to suka ce inni kana li qarin dan aljanna ne bayan hira tayi hira cikin aljanna sai ya tuno kai ni a duniya akwai ma wani shedani wanda ke sa mana waswasi sai dora nuna mana kawai in kiyarda yana kawo mana lissahin ababe wanda qur'ani ya faɗi in auna da hankali na wai in ƙaryata inni kana li qarin to ga wannan qarin an fasara shi akan wannan fasarorin guda uku amma abin da yake inganci Allahu ta'ala a'lamu shine qarin anan sahib ake ni aboki wanda aka zauna aka rayu da shi a duniya shi ya ki yarda da cewa akwai tashi bayan mutuwa to irin wannan abukan wanda aka yi ta musan addini tare da su na'am
yaqulu innaka laminal musaddiqin
yaqulu shi wannan aboki na wacewa yake da muna duniya a innaka laminal musaddiqin yanzu nan kai kana cikin masu gaskanta wannan tatsuniyar wannan magana kana cikin masu gaskanta ta wace magana ce
a idza mitna wa kunna turaban wa idza man a inna lamadinun
a idza mitna yanzu nan idan muka mutu wa kunna turaban muka zama kasa wa izaman muka zama kasusuwa a inna lamadinun ai a inna lamuhasabuna wa mujaziyun yanzu mu za a yi mamu hisabi za a tado mu a mamu hisabi kenan kaji abinda abokin shi yake faɗi wasu malamai sun karanta yaqulu a innaka laminal musaddiqin kamar qira'a hamza a innaka laminal musaddiqin in ka aka karanta akan haka to ya zama sarraka kenan ko har wasu malaman tafsiri suke ta suka wannan suka ce ina ai abun ba daga at-tasadduq bane daga at-tasdiq ne to amma sai dai wannan qira'a in dai ta inganta babu wani kura akan ta domin shi kira'a wadda ta inganta ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bukatar ka kawo wani sharhi ko ka ce ba dilaci don haka kenan za a fassara akan wannan kira'a a innaka laminal musaddiqin yanzu kai kana daga cikin waɗanda suke hudda dukiyarsu su bayar da ita sadaka saboda jiran gawan shanu kenan shi yana ganin yanzu kai kana cikin wanda za ku dauki dukiyanka ka bada sadaka wai kana jiran Allah zai saka maka a lahira a idza mitna wa kunna turaba yanzu idan muka mutu muka zaman to kasa wa izaman muka zama kasusuwa a inna lamadinun yanzu mu za a yi mamu hisabi za a tado mu a mamu sakayya to wannan dan aljanna da ya tuno da wannan aboki na shi dan iska wanda bai yadda da Allah ba sai ce mai dan aljanna mi
qala hal antum muttali'un
qala sai ce hal antum muttali'un shin ko kun raka ni mu leko mu gani ina za su leko cikin wuta wato shi yasa nan malaman tafsiri suka ce dan aljanna Allah ya hore mai wato wata taga cikin aljanna wato kaga su sun ce taga ko muku yanzu ko ba a ce hakan nan ba ka san abin sai kalaransu saboda tabbas yanzu kowa ya sani akwai tele akwai abubuwa na zamani waɗanda wannan dan adam ma ne kadai yayi ko to shi yasa su can ba ya ce suke ai an aljanna akwai wata taga dake gare su cikin aljanna wanda in suna son su ga kowane irin dan wuta ne duk wanda ya tuno da wani mutum lalatacce a duniya yana son a gwada mai shi cikin wuta kawai sai ya je ya duba sai a gwado mai shi ga yanan wuri inda gashi shi yana cikin azaba babu zancen sassabci babu za amma shi kuma ba ta kawowa gare shi to kaga yanzu wannan abin kararan cewa idan dan adam ya iya kawo wannan ya haska wani abu wanda yake waruwa wani yanki to ba a maganar Allah subhanahu wa ta'ala dan haka shi abinda ma za a nuna ma dan aljanna sai wanda ya je aljanna kawai ya gani ne za a nuna mai ya dora kallon yan wuta ta na wurin ka san dai ba ikiran fula bane ba irin wannan zancen bane na'am dan haka qala hal antum muttali'un yace shin ko kun tahimu ne ko mu gani na'am
fattala fara'ahu fi sawa'il jahim
to kaje ganin alqur'ani bai ce sun tahibu kuma bai ce basu tahibu ko ya bada labarin cewa ya tambayi abukan shi dan aljanna kun tahimu leko amma sai alqur'ani yace fattala asiye leko shi kadai kenan ko wannan nuna kenan basu tahi ba su morewa da suke kayan dadin da suke ciki da rayuwar da suke ciki ba su bukatar zuwa kallon dan wuta dan haka fattala ashi da ya tuno abokin shi sai ya je ya leka yana lekawa fara'ahu fi sawa'il jahim sai kawai ya ganshi a tsakiyar wutar jahannama yana cikin bala'i yana cikin azaba na'am
qala tallahi in kunta la turdi
و wato larabawa suna ce ma tsakiya sawa in suka ce sawa wani suna nihin tsakiya abin da yasa shike ce mata haka domin saboda ta kowane bangare ta daidaita to wannan daidaitan kaga shi ake ce masa sawa wani asali a larabci to sai zama ita ma tsakiya kullum ana ce mata sawa Allah ta'ala ya ce qala tallahi in kitta la turidin da yalle ka ya ganshi cikin azaba da bala'i da mugun abin da yake ciki qala sai ya ce tallahi na rantsa ta Allah in kitta la turidin wallahi saura kiris da ka halakar dai kadan ya saura ni ma da ka kai da ka baro ashe yanzu duk wannan gardamar da kake kana kawo mana bayanai da musallai shi aikin banza ne inda a ce na biye maka da yanzu muna nan tare yace saura kiris in kitta la turidi aga sai da rantsuwa da Allah ko ya ka tallahi wanda cikin harufin rantsuwa wannan ta'un ita ce harafin da yake banta ka shiga cikin ismul jalala shi kadai ba ka rantsuwa da wani kamar misali irin mushrikai masu rantsuwa da wani Allah ce talka'aba sai bai ka'aba ka rantse da ita ai da ka ce talwana abu to kai ba rantsuwa ba ce a larabci sunan Allah kuma shi ma sunan Allah sunan Allahu wannan ismul jalala shi kadai ne ake sanya masa ta kaga huruful qasami na larabci guda uku harufin rantsuwa ba'un ana iya cewa billahi ko to kuma ana iya cewa bi wani abu wanda ba Allah kamar yanda wani mushriki yace wa billati wal uzza wa man dana dinahum wa billahi inna allaha minhunna a'zam to ana rantsuwa da wani daban a ce a ambace shi da sunan rantsuwa akai go da harafin ba'un sannan haka harafin wawun wallahi to kuma ana ambatan wani abu wanda ba Allah Allah yace was-sama'i yace wad-duha yace wash-shamsi wad-duri wan-najmi da sauransu kaga duka rantsuwa ne ko to amma banda ta'un ita wannan ta'un Allah shi kadai sunan shi yake shugowa cikin inda rantsuwa za a yi qala tallahi in kitta la turidi yace saura kiris da ka halakar da na'am
ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين
ولولا نعمة ربي إن بعد النعمة أبنجي نابا دا ييمن لكنت من المحضرين داني ما ناكتن چي چي چنو اندزا أحررت واد سو چي چن عذابا وانن باو الله يكي تنو نعمة دا الله يمشي تتأيدا شاكا مسلم شي دا الله يباشي ثباتي دا الله تعالى يتبتر دا شي يتأيا أكا مسلم شي yace in ba dan wannan ni'imar ba ta ubangiji na lakuntu minal muhdarin dan zini ma ina cikin wadanda aka halarto da su cikin azaba na'am
fa ma nahnu bi mayyitin
na'am
illa mautatan al-ula wa ma nahnu bi mu'azzabin
alamai suka ce yana cikin haka ne lokacin za a yi umarni a yanka mutuwa sai a zo da mutuwa ka san mutuwa ba wata dabba bace ko kuma ba wata halitta bace wadda take da ido da kai da waye a ita mutuwa ma'ana ce daga cikin ma'anoni to amma Allah subhanahu wataala sai ya maida ta halitta ranar alkiyama kamar yanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da mutuwa da suffa wani rago jibke a zo da shi tsakanin wuta da aljanna a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna gaba ɗaya yan aljanna su juyo ya ahlan nar wato Allah ta'ala zai yi wani tsari wanda duk yan aljanna duk wanda ke cikin aljanna duk wanda ke cikin wuta kaf in aka kiraye su sai sun juyo kuma sun iya gani sai su kalla sai a ce musu wannan kun san ko menene mutuwa ce kawai sai a sa wuka a yanki ta to shi yanzu wani zai zo ya dora mamaki to shi mai fa'idan a zo a ce sai an zo an sa wuka an yanki an yi waye fa'ida haka nan shine dan a ƙara bakin ciki da kunci ga ƴan wuta shi ma nau'i ne na azaba gare su dan wuta yana neman a kashe shi wa nado ya maliku liyaqdi alaina rabbuka yana neman alharma a taimaka a kashe shi a taimaka a turo mutuwa ta dauke shi to sai a zo da mutuwan ma kirikiri da suffar rago sai a yanka ta sai a ce ya ahlal jannati khuludun wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut ya ku ƴan aljanna za ku yi ta dawwama cikin aljanna babu zancen mutuwa Allah sa muna cikin su ya ku ƴan wuta za ku yi ta dawwama cikin azaba babu zancen mutuwa Allah ya tsare mu daga wuta dan haka Allah ta'ala anan a daidai wannan lokacin ne wato dan aljanna zai ce afama nahnu bimayyiti yanzu mu shi kenan ba mu mutuwa wato wannan yana fadi ne saboda farin ciki da jin dadi kan ni'imar da Allah ta'ala yi musu wasu malamai sun ce wannan wanda ya leko dan wuta shine yake fada ma dan wutan dan ya kara mai bala'i. Kana yanzu da shi kan nan mu babu mutuwa, gashi shi cikin bala'i, cikin azaba, shi kuma yana ni'ima. Ya leka ya gane shi ya ce mai kai wane yanzu kai ne? Ai saura kirisi da ka halaka da ni. To sai tuno ni'imar da Ubangiji ya mashi ya kawo shi aljanna. Yanzu wannan wahala da wannan azaba dindindin babu wata kyautawa da za a dauke ma mutum wahala ko azaba cikin wuta. Wannan ni'ima kuma ta cikin aljanna da wannan garafasa da Allah ya sanya babu wata kyautawa da za a yi wanda za a dauke ma mutum. Shine zai yi godiya ga Allah akan ni'imar da Allah ya mashi, kuma ya tuna ma wannan dan wuta bala'in da ya shiga na dindindin, ya ce afama nahnu bimayitin, yanzu nan mu shi kenan babu zancen mutuwa, ba za mu mutuwa ba, illa mautatanal ula, sai dai mutuwan nan tamu wanda muka yi ta farko tun a duniya. Wama nahnu bimu'adzabin, kuma mu ba za a mamu azaba ba, shikenan ni'ima ce da jin dadi. Sai Allah ta'ala ya ce
inna hadha lahuwal fawzul azim,
inna hadha lalle wannan lahuwal fawzul azim, hakika shine rabo mai girma. Allah ta'ala ya datar da kai ka tsaya akan addinin musulunci, ka dora bin Allah sau da kafa har zuwa karshen rayuwanka, ka samu dace da aljanna. Allah ta'ala ya ce wallahi wannan rabo ne wanda yake mai girma, Allah ya sanya mu cikin ma'abutan shi. Na'am.
Limithli hadha falyamal al-amilun,
limithli hadha, Allah ya ce to saboda fa wannan, falyamal al-amilun, to masu aiki su dage su yi aiki. Na saboda wannan wato sakamako da Allah ya faɗi na ƴan aljanna, da kuma wannan mummunan sakamako da Allah zai yi ma ƴan wuta, Allah ta'ala ya ce to saboda wannan ya kamata masu aiki su dage su yi aiki. Limithli hadha falyamal al-amilun. Na'am.
أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ,
أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا, شِنْ وَنَّنْ شِينَ يَهِ أَلْهِيرُ مَسَبْكِي, أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ, كوكو إتاچي الزَّقُّومِ إتاچي مَهِ أَلْهِيرُ مَسَبْكِي. واتو الله تعالى يشي أَذَلِكَ شِنْ يَنْزُو وَنَّنْ نَنْ الْجَنَّةِ وَنْدِ يَكِي تِكِنْ نِئِمَا دَجِنْ دَادِي, خَيْرٌ نُزُلًا شِينَ يَهِ كَوْكَاوَنْ مَسَبْكِي, شِي يَهِ أَلْهِيرُ مَسَبْكِي, abubuwan da Allah ya faɗi na gidan aljanna wanda aka tanadar mashi, kuma Allah ya sada shi da su, shine yahi alherin masarki. Am shajaratu zaqum, koko wannan itace ta bala'i ta zaqum wadda Allah ta'ala ya halice ta cikin wuta, ita ce tahi alheri. To anan Allah ta'ala ya ka wannan kamar faɗin Allah ta'ala ne, qul azalika khairun am jannatul khuldi allati wa'ida almuttaqun kanat lahum jaza'an wa masira. Shajaratu zaqum wannan itaciya ce wadda, kamar yanda wannan aya za ta faɗin cewa itaciya ce wadda take fitowa cikin wutar jahannam. Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil Qur'an, tace shajaratal mal'una fil Qur'an. To itaciya zaqum Allah ya halice ta ita ma dan ta zama cikin abubuwan da za su ƙara azaba ga ƴan wuta. Kamar yanda ayoyin Al-Qur'ani suka nuna, ƴan wuta za a dora tirsasa su cin itaciye. Ba ta ciyuwa ba ta da dadi, amma za a dora tilasta su su dora wato gumtsar ta suna ci. In sun ci kuma a musu umarni su sha ruwan zahi, akwai wani ruwan zahi da aka yi tanadi wanda ayoyin Al-Qur'ani sun yi ta magana akan wannan ruwan bala'i. Ruwa ne wanda ya kai makura wajen zahi. Wasu kuma an hamiman faqafa am'ahu, a shayar da su ruwan zahidi ya kalkace masa ƴan ciki gaba daya. Allah ta'ala zai cilasta su bayan sun ci wannan itaciye kuma su kurdu wannan ruwan zahin, kenan za su dora garwayawa tsakanin wannan itaciye da wannan ruwan zahin. To ita itaciyen nan ta zaqum, malamai sun yi maganganu guda biyu akan cewa wai shin Larabawa sun san wannan itaciye, wata itaciya ce wadda suka sani aka buga masa misali da ita, ko ko ba su santa ba? Sai suka ce a Larabawa ba su santa ba kwata-kwata, wasu suka ce sun santa. Wanda suka ce sun santa sai suka ce wata itaciya ce da take fitowa yankin Tihama, itaciya ce mai wato da ita ake buga misali wajen muni da kuma rashin daɗi. Wasu kuma suka ce cikin wannan wanda suka ce Laraba sun santa, sai suka ce a wannan wata wato wannan ba sunan itaciya guda ba ce, duk itaciyar da take da bala'in guba wanda in an ci za ta iya kisa, to ita ce ake kira da wannan suna. To sai su kuma wanda suka ce Laraba ba su santa ba, malaman da suka yi wannan tafsirin suka ce Laraba ba su santa ba, amma an gaya musu ita ne, wani misali ne aka ba su na wata bakar itaciya da ke cikin wuta, su ba su ma taɓa jin labarin ta ba. To wanda suka yi wannan fasara sai suka ce da aka sabkar da wannan ayat, kafiran Makka sun dora tambaya suna mamaki, yana wace irin itaciya ce? Suna ma cewa ku ji wani irin misali da aka buga, wai a ce itaciya kuma cikin wuta za ta fitowa. Ya ce aka san ƙarya ta kai ƙarya, ya niza itaciya a ce ta fito cikin wuta, wanda ita wuta kashe ita take, amma kuma a ce wagga ciki za ta fito. To shi yasa Allah ta'ala sai ya nuna cewa inna ja'alnaha fitnatan lis-salimin, ai ita wannan itaciya mun sanya ta ta zamo fitina ga azzalimai. Shi yasa wato aka ce Ibn Zab'ari lokacin da basu san itaciyar nan ba suna ta gardama, wannan wata itaciya ce, ai ba ma wanda ya taba jin sunan. Sai ga wani mutum ya zo daga Afirka, ko da ya zo daga Afirka sai aka tambaye shi, kai kasan itaci, kasan ko menene zaqum? Sai ya ce imuz zaqum a can wajenmu abinda ake nufi da shi shine nono sare da kuma dabino, su ne aka hada ake ce masa zaqum. Sai Ibn Zab'ari ke ce da dariya, ya ce to Allah ya yawaita mu zaqum cikin gidajenmu. Ya ce Allah ya yawaita mu zaqum cikin gidajenmu, inda haka nan yana izgiri. Shi kuma Abu Jahal sai ya ce mabaiwan shi ya kira ta, ya ce ya jariya zaqimina, ya ce ya kebewa je ki hada mu zaqum. Sai ta hado musu dabino da wato kindirmu ta kawo. Sai ya ce ma mutane, ku taho ku ci, ku taho ku ci, shine abinda Muhammad yake tsoratar da mu cewa wai za a ba mu a cikin wuta. Suna izgili da ita, sai Allah ta'ala ya ce inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin, lalle mun sanya wannan itaciyai ta zamo fitina ga azzalimai. Fitina ga azzalimai wasu suka ce ma'ana ikhtibar, dan ta zama jarrabawa ne gare su. Sai malamai suka ce jarraba su ne Allah yayi da ya kawo sunan itaciye kuma ya ce musu cikin wuta take fitowa, kamar yadda Allah ya jarraba su da adadin mala'ikun wuta. Ku ya ce alaiha tis'ata ashar, a kan wuta akwai mala'ika 19. Sai suka yi ta izgili suna dariya, yau duka kwara 19 ne, har aka samu ma wani cikakken dan iska ya ce in dai 19 ne shi ya bar ma duka furan duniya guda biyu, guda 17 ko da juyi dai ya bubbuge su. Ya ce ko daga zaune da ya iya da su a bar mai 17, ya ce duk sauran kafirai na duniya su riƙe guda biyu, sauran 17 a bar shi da su. Ya ce shi mala'ika 19 bai hana shi ya wuce aljanna, saboda yana gano wani rikicin kato ne da aka yi, an ce ƙarhi gare shi, yana ji da kanshi, yana takama da ƙarhi, yanda wasu malamai suke ganin sufan shi, an ce saboda ƙarhin shi fata yake samawa, fata ta sa ko ta giwa danya. Sai ya aza kafa shi, ya ce duk wanda ya iya tunkuɗa ta kaɗan sai ya tara kuɗi da yawa, ya ce ya ba shi a zo a yi ta ɓanɓara, a yi ta tunkuɗa ana nishi ba a iyawa, saboda rake ke gato. To shi ne ya yi wannan magana, ya ce a shi ya yi inda har ma suka ambaci sune suka ce ana ce mai Abul Ashaddai. Da haka shi ne ya ce in dai wannan matsalar ce ya ɗauke wa kafirai ita su je ta iskancinsu. Kaga sai Allah ta'ala ya ce mi, sai ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladina kafar. Allah ya ce ai adadin yan wuta da muka gai, wato na farko dai masu kula da wuta ba mutane ba ne, ba aljannu ba ne, mala'iku ne. Kasan mala'ika ba ya kama da mutum, baka taba ganin mala'ika ba, baka san girman shi ba, baka san halittan shi ba, don haka ka bar kankan ba. Na biyu Allah ta'ala ya ce wannan adadin da ya faɗi fitnatan lillazina kafaru, dan ya zamo fitina ne ga kafirai kenan. Kaga jaraba su ne Allah yayi domin a ji maganganun da za su faɗi akan haka, kuma sun faɗi maganganu na kafirci da izgili da renin wayo. Fitnatan lillazina kafaru, sai Allah ya ce liyastaqinal ladina utul kitab, domin su Yahudawa da Nasarawa su ƙara yaƙini, suna jin wannan magana to za su tuno cewa irin abin da suka karanta ne cikin littattafansu, kenan tabbas wannan zai kara musu yaqini. Ko wa yazdadal ladina amanu imana, su kuma masu imani za su kara imani, saboda su masu imani. Wa idza ma unzila suratul nazara ba'duhum ila ba'd, هل يراكم من أحدكم أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ثم إيمان كل من صاب وهيذ ينا قرا مس إيمان su kuma rudaddi ƙara rudewa suke yi kamar inda ayoyin Qur'ani suka nuna a wajaje daban-daban to haka Allah ta'ala yace innaha inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin
inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin
lalle mu mun sanya wannan itaciya ta zama fitina ga azzalimai fassara ta bi akan kalmar fitina shine azab ja'alnaha azaban lizzalimin kina mun sanya ta zama azaba ga azzalimai abinda ake nufi da azzalimai a wannan ayi shine almushrikina mushrikai alkafirina waɗanda suka kafirce na'am
إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم
إنها شجرة الله تعالى تلالي ونن إتاتيات تخرج في أصل الجحيم تناهت وأتكير وتا نعم
طلعها كأنه رؤوس الشياطين
طلعها يا أنت وندتك هدوة شرنت لأنت كأنه رؤوس الشياطين كيكاتي كاونا جدانون kaga wato sai aka faɗi kawunan shedanu kun wata kilan mutum bai san shedanu ba ko to a ɗabi'a ta larabawa suna buga misali na mummunan abu da shedan cewa na da wani kanka kaman na shedan ko a cewa na da kazana ka kaman na shedan in dai ana son a nuna abu sai a gwama shi ga shedan in kuma ana son a nuna kyawu to sai su gaya mala'ika cikin kaiwana kaga sai haske yake yana fari kamar wani mala'ika sai saka gani cikin suratu yusuf sun ce ma haza basharan in haza illa malakun karim duka ce wanga ba mutum bane kawai mala'ika ne wanga bai karamci to saboda shi in ana son a kyautata abu wajen sifanta shi sai a gwama shi da mala'ika in kuma ana son a munana shi sai a gwama shi da shedan duk da kaga mutane ba su taba ganin wayannan ba su taba ganin mala'ika ba ba su taba ganin shedan ba amma dai wato da shi ma ai babu tambaya ko da ji ma ko baka gani ba ka san dai shedan ba zai yi kyau ba kuma da ji ko baka gani ba ka san mala'ika kyaukyawa ne saboda haka nan ne wato larabawa su zama a cikin kwakwalen su suna ganin mala'ika halitta ce mai kyau shi kuma shedan halitta ce mai muni sai suna munana mutum da kamanta shi da shedan suna wato yabon mutum da kamanta shi da mala'iku to shi yasa Allah ta'ala sai ya sabkar da wahayin shi a bisa yare na larabawa yace tal'uha ciran wannan itaciyai iyan wannan itaciyai ka annahu ru'usu shayatin kai kace kawunan shedanu ne na kawunan shedanu ba za su yi kyangani ba na
fa innahum la'akiluna minha famaliuna minha albutun
fa innahum Allah ta'ala yace to lalle su la'akiluna minha wallahi za su cacin wannan itaciya za a cilasta su ko sun so ko sun kise sun ci famaliuna min halbutun kuma za su cika cikkunan su ta tun da wannan itaciya na'am
thumma inna lahum 'alayha la shawban min hamim
thumma sannan inna lahum 'alayha la shawban min hamim lalle akan wannan itaciya mai muni mara dadi da suka ci to suna da shawban wani hadi min hamim na ruwan zahi kenan in mutum ya wasi burodi ai ya kamata ya surba shayi to haka nan ne a cikin wuta in suka ci itaciyar nan suka cika cikkunan su mala'iku suna tirtasa su ci to bayan sun ci sun cika cikkunan su kuma sai a je da su wani wuri inda ke da kwai wasu ruwa na bala'i da aka yi tanadi sai a cilata su kuma su kwankwado wannan ruwan wanda ruwan in sun kwankwada su ne ayat Qur'ani tace za su kalkace duk wani abin da ke cikin cikin su to kuma an daina mutuwa balle a mutu shi wadan wata duk bala'in da ya sha ba zai mutu la yamutu fiha wala yahya babu zancan mutuwa babu zancan rayuwa kawai wani yanayi ne na bala'i Allah ta'ala ya mamu tsari da wuta kamar yadda suratul waqi'a ta ambata haka thumma innakum ayyuha dhalunal mukaththibun la'akiluna min shajarin min saqqum famaliuna minha albutun fasharibuna 'alayhi min alhamim fasharibuna shurbal hayy Allah yace za su ma wannan ruwan sha irin sha na raƙumin da ya ji kishirwa shine alhim raƙumin da ya ji kishirwa yana kwankwadar ruwa yana jin kamar yanzu ya fara to haka nan za su kwankwadi wannan ruwan zahin Allah ta'ala mai mutsari na'am
thumma inna marji'ahum la ila aljahim
thumma inna marji'ahum sannan lalle makoman su bayan sun gama shan ruwan zahili ila jahil zuwa utari fil hamimi thumma fin nari yusjarun yatufuna bainaha wa baina hamimin an haka za su dora kai ka tsakanin wuta da ruwan zahi na'am
innahum alfaw aba'ahum dallin
hum
ala atharihim yur'un
kamar an yi tambaya an ce wai waɗannan ƴan wuta me suka yi akai ake musu wannan azaba me lahin su sai Allah ya ce innahum alfaw aba'ahum dallin abinda yasa suke cikin wannan yanayi ko da aka haife su suka bude ido suka yi wayo sun tarda uwayensu batattu ne bisa kan shirka suke da sabon Allah fahum ala atharihim yuhrawu su kuma suka dora gaugawa a bisa bin sabon iyayensu har suna cewa ya za a yi mu tarda uwaye da kakanni suna aikata abu mu a ce ba za mu yi ba wato ƴan galgajiya ne kaji matsala ƴan ruko da galgajiya ne ƴan sai dai aka ce tsohuwa akan daudauta to saboda haka Allah ta'ala ya ce babban dalilin da yasa suke cikin wannan bala'i sun samu iyayensu akan bata kuma su ma suka ce su ma inda sani ya ga wata sharuwa ta baya nan take sha da haka suka rike suna tabiya na'am
walaqad qalla qablahum aktharu al-awwalin
wato in mutum ya tsaya lura da alqur'ani babu inda alqur'ani yace ka bi ubanka sai in ubanka annabi
na'am
babu kadiba ko aya ta cikin suratul luqman da tana magana kan cewa lalle Allah ya ma dan adam wasiya ya kyautata ma iyayen shi ya mutunta su kai ayan ma sai ta nuna ko da ma mushrikai ne suna da haƙi akan ka lalle ka kyautata ka musu biyayya ko amma sai aka ce wattabi'i sabila man anaba ilayya amma ka bi tafarkin wanda yake dawowa da al'amuran shi zuwa gare ba ce ka bi tafarkin su ba wajen biyayya sai aka je ka bi tafarki ka bi hanyar mutanen kirki amma su uwaye ka kyautata musu ka mutunta su in ka tarda babanka akan bata sai ka tsaya kai ma kai ta rayuwa kan bata to Allah ta'ala ya tsare mu
amin
dan haka wato akwai waɗanda su gani suke wai har ma ka ji wani bakin jahili yana cewa wai to mu dai duk inda aka kai uwayen mu mu ma akai mu can mu dai abinda muka tarra su suna yi shi zami inda aka kai musu akai mu ma can wuri akwai jahilai kala-kala wani jahili in ya sako wani jahilcin sai ya barka da baki sai sai kai rasa wai kai me zaka ce mashi akwai wata a cikin garin nan wata mata wai shirka take ita ta zama mushrika cikakka mai tsahi-tsahi duk wanda ya hulla da ita sai ta mai tsahi duk wanda ko ma mai alaka kawai ta mai da tsahi kamar ruwan shanta tu ta ma mijinta ta ma abokanta ta ma makwabtanta ta ma waye kullum ita ya zuwa wajen bokaci har ta kai ita da kanta ta zama yan bokanya bokanya kullum cikin buga kasa take tana lissahi lissahi sai wani saurayi ya zo yana ce mata wance ki ji tsoron Allah mutuwa zaki lahira zaki komawa ki bar wannan abu sai ta dago kai ta ce mashi kai ni hannun da kake gani na in dai duk bukatar da na sa gaba a duniya na cin mata wallahi lahira ban damu ba duk inda Allah zai kai ne kai yace kin san ka ko menene wuta tace wuta tace ai ba ni kadai bace cikin wuta saboda haka ashe tace ai ba ni kadai bace to abinda zai baka mamaki yawanci kuma wanda za ka ga ya damu kan shi game da tsahe-tsahe a kai wannan a mai sihiri sai ga katan talaka ne maciyaci yana fama da rayuwar shi amma kawai ya sanya kanshi uku don zan garin nan in ka ji labarin tsahe-tsahen da ake sai ka yi mamaki ana ganin kamar garin musulunci ne ana buga misali da shi cikin Nijar ko amma wallahi akwai tsahe-tsahe wani ma kawai in yi ganka ba kamar ba kawai sai ɗauki sanka wai sai ya ma wani abu wani kuma kawai ba ka san shi ba baka da alaka da shi shagon kane ya ga kana yana haɓaka bakin gwargwado shikan nan sai ya ta huci ya ji haushi sai ya ɗauki mataki a kanka tsahe-tsahe sun zama ruwan daraja to ka ji wannan mushrikai Allah mun tsari da ire-irensu to akwai jahilai da yawa wanda wani jahilin in ka ji yayi magana kawai sai dai ka kale shi idan mai cewa ba ita kadai bace cikin wuta ta san menene wuta da jimawa Allah ya bata amsa Allah ta'ala cewa walan yanfa'akum al-yawma in zalamtum annakum fil adhab mushtarikun ita wuta baka samun sauki ko ka ji saurin ragowa saboda wai kana tare da wani ciki. Allah ya ce ba wannan zancen, nan duniya nake da kwaiwan. Nan duniya duk bala'in da ka hada, in ka juya nan kaga ga dan uwa, ka juya nan kaga ga dan uwa, duk bai ne sai ka ce to da sauki. Shi ba ni kadai bane. Ko kuma ma in ka hada cikin wani tsanani da bala'i, sai ka je ka ga wani ya dara naka, wallahi sai ka ji kai ka warki. Yanda da za ka je ana kana nishi ana rike ka ana ai hakuri kana wallahi kai na kamar ya bare ciwon kai niki aka shiga da kai likita ko da aka shiga sai ka ga wani an kwaso shi cinye shi ta gabci naman ga yana an zazzalo ga gaggabuhu sai ka ji kai ka bar ciwon kai warkewa za ka yi. To wannan a duniya ne wannan yake amfani, tarayya cikin bala'i yake dan saukake ma radadi, wannan wallahi a duniya ne. Amma a wuta ba manzo Allah ya bamu labarin dan wuta ba, yace wanda yafi kowa sauki cikin wuta shine wani mutum da za a dora mashi garwashi kalkashin diga digan shi, amma kwakwalwar shi tana zubbuka tana tafalfasa, kuma shi a zuciyar shi yake billahi allazi babu wanda yake san wahala cikin wuta, yake yafi kowa san azaba. To ita azabar wuta ka Allah da ya mamu tsari da wuta. Na'am. Allah ta'ala yace wato sun tarda uwayensu kan bata, su kuma suna ta gaugawa wajen bin sawun iyayensu, shine yuhuruna, suna gaugawa akan sai sun bi abinda iyayensu suke akai. Sai Allah ya ce ni
walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin,
walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin, hakika mahi yawan mutanen farko sun bace gabanin su, sun shiga cikin hanyar shirka kamar yadda yake wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Na'am.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ
حَقِيقَةً مُنْ تُرُو مَا سُغَرْغَدِي أَچِكِنْسُ أَنَّبَاوَا دَمَنْزَنِي
انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ
to ka dubi yanda karshen wadanda aka magargadi ya kasance, su ne almunzarina, wanda annabawa suka musu gargadi suka baude. Allah ta'ala yace dubi yanda karshen su ya kasance, kamar a ce menene karshen su ya kasance. To ba kyau sai Allah ya riha abun, wato wani bala'i ne da wata azaba ce ta same su, amma akwai waɗanda lokacin da azabai ta zo su bata shahe su ba, su wane ne?
Illa ibadallahi al-mukhlasin,
sai bayin Allah waɗanda Allah ya tsarkake su, waɗanda suke da ikhlasi cikin ayyukansu. Allah ta'ala ya ce banda su, su waɗannan Allah ta'ala ya kiyaye su game da bala'i da azaba. Akan wannan aya za mu tsaya, abinda muka karanta na daidai, Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya bamu lada. Kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mun sunan mu su mu gyara.
Amin.
To sunan Allah sallallahu alaihi wasallam.
Ita ta tambaye mai tabara ku kamar labarin yake farawa. Amma da take ciwa. Yace fara barka da wannan lokaci.
To barka.
Eh, yace ina cikin masu sauraron karatu na zuwa halartuwa wajen tafsiri. Ta amma lokuta da yawa ban yi ku ba. Sibiyar rishin lafiya. Rishin lafiya ta zama shi ta arzuni. Kinan sai kasance duk in ya zo wajen karatu ina jin bejin daɗi, sai ya bar wurin sannan kuma sai ya ji daɗi. Kinan aka ta musu duk yana ana min karatuka, ana min magani kare na shahawa da na sha da na wanka, duka ana mashi. To shi ne ke neman malam, yake neman shawara. Kinan me ya kamata ɗora karantawa harkan maganinka, da kuma me ya kamata ɗora karanta na Qur'an da magani da zai na.
To maganunuka kamar yadda ka ambata kana karba wajen masu saida, akwai ƙwararru waɗanda suke da ƙwarewa wajen sanin maganunuka, kenan wajen su ne zaka tafiya sai su dora baka insha Allah ta'ala. Ka dai ya hattara cikin masu maganin kala biyu, akwai masu magani waɗanda suke zama kurum, akwai masu maganin da sai sun hada da ƴan shirke-shirke. To ba a san musulmi Allah ya jarraba shi ya kasa cin jarabawa, domin yana cikin kasa cin jarabawa ka kasa jurewa sai kayi magani na matsafa waɗanda suke kancil ko da shirka, sai ka karɓi maganin su. In kai haka nan baka ci jarabawa ba, kuma tana yiwa wato ciwon da Allah zai jarrabi mutum da shi ya zama ciwo ne na ajali, kaga sai ka zo kai shirka kuma ƙarshe dai sai ka mutu. Kenan dan haka abba a san musulmi, dan Allah ya jarraba shi da wata jarrabawa ya rude ya shiga wani yanayi har yayi ta lalaba duk ma abinda ya kama kawai ya ce ai wanda ya hada rijiya ko ta gobi aka zira mashi kama yake, a wannan shawarar banza ce. In dai rashin lahiya ce, to Allah bai taba saukar da wata cuta ba sai bayan ya saukar da warakarta, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata cuta wadda Allah ya saukar da ita face sai da ya saukar da warakarta ba. Sai manzo Allah yace alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya san maganin ya sani, wanda bai sani ba kuma bai sani ba. Amma babu wani ciwo ƙarya ne a musulunci, yanda musulunci ya tabbatar babu ciwon da baya da magani. Sai dai ana iya samun ciwon da wata kilan wato sahil ɗan adam bai kai ba ga magani, amma zai kai a gaba. Babu wani ciwon da baya da magani. Kenan in dai aka ci gaba da bincike ko wanda ake tunanin bai da magani insha Allah yana da. To kuma wannan shi ma ciwo na iskoki yana da magani. Mutane da dama Allah ya sa jarraba su da wannan kuma su warke kamar ba su taɓa yi ba. Saboda haka muna fatan Allah ta'ala ya warkar da kai, Allah ta'ala ya sa ya zamanto kafara ga zunubanka, Allah ta'ala ya baka lahiya. Sannan abin da ya kamata ka yawaita karantawa ko ka yawaita saurare shi ne suratul baqara. Kai kokari in ka iya karanta alqur'ani, kai kokari ko da ba ka jin daɗi, saboda wani biyo wanda yake da wannan yanayin da ya dauko karatun ma sai ya jabe iya ba. Yawwa, to tana yiwa ka kasa karantawa in ka dauko suratul baqara ko ka ji kwana ko ka ji kasala, akwai wanda yake da wannan jarabawan da ya gina cici shi in ya fara kamin yayi aya biyar har yayi kwana, amma yana farkawa sai ya dauko yace bai ji daɗi yana jin, amma dole sai ya karanta. Yace da haka yake sauke baqara, amma sai ya kwana kai masu yawa kamin ya sauke. To kai kokari ka yawaita karanta suratul baqara ko kuma ka samu karatunta ka yawaita sauraron shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace iqra'u suratul baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasara wa la yastati'uha al-batala. Inan tana cikin surorin da suke kore shaytanu. Duk gidan da ake karatun suratul baqara shaytanu ba su zaunawa a wannan gida. Saboda haka kai kokarin yawaita sauraronta. Na'am.
Tambaya ta gaba ce malam haimun bayani da cewa wai an yi duniya dan manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
kuma an yi lahira dan shi ya bayani.
To abinda bayani yake shine yan bid'a ne suke waka suna cewa duniya domin kai, lahira domin kai, ba ai ba babu kamar ka Maulana Magutari. Amma wannan ba karatu bane rubutacce cikin littafai, kenan su ne suke faɗi. Kuma da yawa daga cikin mawaka musamman yan bid'a masu wuce iyaka suna yawan maimaita wannan magana. Tana cewa ai dan kai aka yi duniya, dan kai aka yi lahira, in ba dan kai ba duniyan ma da ba a yi ba, in ba dan kai ba lahiran ma da ba a yi ba, in ka ga dama lahiran ma sai a fasa ta da ta. Kaga wannan duk ƙetar iyaka ne da guluwi wanda aka hana cikin addini. Yanzu aka zo aka ala maka bindiga bisa madiga, aka ce sai ka ga inda aka ce ko a Qur'ani ko a hadisi inda aka ce duniya Allah ya yi ta saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana iya karanta wurin? Bai iya, sai dai ahlibi. Aka ce mai to ga inda aka ce saboda shi aka yi lahira, sai dai ahlibi. To addini ba, wato addinin musulunci ba addini ba ne na shaci fai ko na kawo shara kwakwalwa, duk abin da ka tuno ka ga ya burge kawai sai ka fai. Kasan akwai wanda shi magana in ta burge shi ne kawai sai jingina ta ga musulunci. Da ya tuno magana ya ga kawo ga magana ta tsaro ta yi kyau, kawai sai azama annabi ta. Ba haka nan ba ne. Shi annabi yaban shi ma ibada ne. Yaban shi neman kusanci ne ga Allah. Don haka duk kalmar da za ka faɗi da sunan yaban shi, to dole ne ta zama tana bisa sikeli na shari'ar Allah. In ba ta dace ba a shari'a, faɗin ta ba wani gwaninta ba. Don haka akwai wanda suke faɗin maganganu da dama ire-iren waɗannan, ko su ce wato shi ba mutum ba ne, ko su ce waye da sauransu. To wannan gaskiya dogo luwi. Abinda Allah ta'ala ya tabbatar shi ne cewa ya halicci aljannu da mutane saboda mi? Saboda a kadaita shi da bauta. In ka ce Allah ya yi duniya da lahira saboda a tabbatar da tauhidi, wannan akwai dalilai da yawa da suka yi nuni akan haka. In ka ce Allah ya turo annabawa, ya halicci mutane, ya yi kowa saboda a bauta mai shi kadai, wannan shi ne abinda Alkur'ani ya nuna. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut taghut. Dukkanin annabawa sun zo don tabbatar da wannan manufa. Kenan shi kansa annabin Allah ta'ala ya halicce shi saboda mi? Saboda a tabbatar da tauhidi. To wannan shine abin da muka sani. Amma cewa saboda shi Allah ya halicci duniya, saboda shi Allah ya halicci lahira, gaskiya mu ba za mu faɗin haka nan ba, saboda ba mu taɓa gani ba a rubuce. Kai kuma in ka taɓa gani sai ka ci gaba da maimaitawa. Na'am.
Wanda ta fi sani malam, mutum na iya yin addu'a a cikin kowace sujada a cikin sallah.
Mutum yana iya yin addu'a a cikin kowace sujada a cikin sallah, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi cewa a yawaita addu'a cikin sujada bai ware wata sujada ba banda wata, cewa yi wa amma sujudu fajtahidu fi du'ai fa qabilu an yustajaba lakum. Amma shi sujada ku yi kokari wajen addu'a cikin shi, hakikan za a amsa muku. Kenan kowace sujada mutum yana iya yayi addu'o'i a ciki insha Allah ta'ala. Shi kenan ko muna fatan abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu sunan mu gyara insha Allah ta'ala akwai wasu ɗan sanarwoyi sanarwa na farko shine wato tafsiri wannan da muke gabatarwa a wannan masallaci ina tunanin 2017 muka fara kenan kaga shekara ta rago to Allah ubangiji da ikon shi daga wannan tashiyasa wannan shine tafsiri na ƙarshe da zamu yi cikin wannan masallacin na markas da haka zamu dauki karatun mu kai shi makin makaranta a makaranta na Nurul Qur'an wadda take cikin makwayo kenan inda muke karatu tare da yara da manya to insha Allahu ta'ala kamar dai wannan lokacin da aka saba kuma zamu maida tafsirin ƙarfe 9 zuwa 10 ba 9 da rabi ba kenan 9 zuwa 10 kuma shi wannan 9 zuwa 10 dindindin ne insha Allahu ba za a ƙara canza ba ya zama 9 da rabi kenan zamu dora fara ƙarfe 9 da dora tashi ƙarfe 10 amma wannan karatu na tafsiri Allah ya yarda kusan dai babu abin da zan cewa sai dai isar da godiya zuwa ga jagororin masallaci waɗanda suka kama suka bada gudunmuwa wajen gudanar da wannan karatun tun daga radda aka fara shi har zuwa yau da kuma sauran ɗan uwa da ɗan agaji da waɗanda suke ta bada gudunmuwa dukkaninmu Allah ta'ala ya sa aljanna firdausu ita ce makomanmu Allah ya gafarta mu kurakuranmu baki daya Allah ta'ala ya karba mana ayyukan mu ya sa domin shi muke yi insha Allahu ta'ala kenan zamu dasa daga nan gurin kenan ba wani sabon karatu bane shi dai ne za a je a dasa insha Allahu ta'ala daga nan inda muka tsaya bisa kan wannan ayi insha Allahu kenan sati mai zuwa a can ne wanda Allah ta'ala ya bashi ikon zuwa kenan nan makaranta zamu dasa wanda kuma bai samu ikon zuwa ba ko kuma wuri ya mai nisa to Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi ya karba mashi kokarin da yayi a baya insha Allahu kenan wannan shine sanar wanda ke gare ni bayan shi akwai yiwuwar shi tafsirin ya zamanto sau biyu zamu dora yin shi amma wannan yana da buƙatar sai na tattauna da alaramma gulgudan damar shi da kuma lokacin da yake da amma dai kenan watakila zai zama sanadiyan mu ƙara lullumka karatun ya zama a sati zamu dora yin shi sau biyu saboda kusan karatun gaba ɗaya an fara shi tun kusan 2014 ne ko 2015 ko kaga tun da mulkin zuba ka dauko tafsirin nan amma mai tsammanin ba mai ida kawowa nan muna da rai saboda yanayin yanda aka faro tafsirin dan daga ba an dan ƙara gudu ne ana tafiya aka kawo nan insha Allah ta'ala muna fata Allah ya nuna mu lokacin da zamu ida kaiwa ƙarshen wato alqur'ani mai girma zuwa ƙarshen suratul nas insha Allah ta'ala ko da an zo ƙarshe ba bari za a yi ba sai dai idan rayuwa ita ta zo ƙarshe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما انت أعلم به منا انك انت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.